oublie cette grande idée d'un tel en mode de l'homme.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 12 ga watan Yuli 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Baba Yakubu da kanin labarai.
An kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kane da 'yan bandiga 40 a wata arangama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Yau Litinin babban janar sojan Amurka da ke jagorantar yaki a Afghanistan Austin Miller zai ajiye aiki a cewar jami'an Amurka, wani mataki mai tarihi da yake dauka a daidai lokacin da Amurka take kawo karshen yakin ta mafi daɗewa da kungiyar Taliban wacce take ƙara samun ƙarfi a yanzu. Jiya Lahadi, Koriya ta Kudu ta sanar da sabbin kamuwa da COVID-19 1,100. Wannan adadi mai yawa na zuwa ne yayin da Koriya ta Kudu take kakaba sabbin dokokin kulle a birnin Seoul da yankuna masu makwabta da shi domin daƙile yaduwar cutar.
Kanun labarin kenan. Dakarun sojin jamhuriyar Nijar sun halaka wasu 'yan ta'adda a wata arangama da suka yi da su a ƙauyen Tuma Bango da ke jihar Tilebeli.
Kuma abin da yafi ba mu tsoro, jihar Kano kawai kadai ita kadai tana da miliyan 170 a cikin wannan adadi. Da yawa daga cikin su ba sa zuwa makaranta, kuma akwai kaso da yawa waɗanda suke kuma bangare mata ne. Ɗaya cikin biyar na kowane mai shaye-shaye a wannan yanayi na mutum miliyan 3 mace ce.
Masu ruwa da tsaki kan tarbiyya da makomar rayuwar matasa a Najeriya sun jaddada mahimmancin samar da wadatattun cibiyoyin gyaran hali da tarbiyya a Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar.
Sojin abinda suka nuna jiya ya ba da tabbacin cewa ana iya ayyana da su, ana iya ƙasa da ba su duk goyon bayan da kamata ba su da kayan aiki a bar kwantu da sojojin ƙasashen waje. Idan sun dafa muna, su dafa da wani bayani, su dafa da wani horo, su dafa da wasu abubuwa. Amma
muna kuma da rahoto kan yadda harkokin yau da kullum suka tsaya cak a garin Kaduna bayan da gwamnatin jihar ta ba da hutun wuni guda na makokin tsohon gwamna Bala Bentek da ya rasu. Kamar kowace ranar Litinin muna dauke da shirinmu na ilimi wanda Yusuf Haranda zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kashe fararen hula biyar da sojoji hudu kane da 'yan bandiga 40 a wata arangama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda 100 da muggan makamai akan babura ne suka kai hari a ƙauyen Choma Bango da misalin karfe 3 na asubahin jiya Lahadi, a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaro da aka karanta akan talbijin kasar wanda ke cewa ba a gano wanda suka kai harin na bayan nan ba. Martanin gaggawa da sashen tsaro da kuma sauran hukumomin tsaro suka kai ya taimaka wurin dakile harin. Kane ya yi sanadiyyar fatattakar abokan gaban, inji ma'aikatar tsaro, inda ta kara da cewa sojojinta sun kwace baburan da makamai masu yawa da suka hada da bindigogin AK-47 da masu sarrafa kansu daga 'yan ta'addan. Garin Choma Bango yana cikin yankin Tilebeli da ke kan iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso. Kano wuri ne da kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka sha aunawa. Kasar Nijar da ke cikin kasashe masu fama da talauci a duniya ta sha fama da ayyukan ta'addanci, lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane, kana wasu suka arce daga gidajensu. A wani kiyasin Majalisar Dinkin Duniya akwai sama da 'yan kasar 300,000 da suke gudun hijira a cikin kasar ta Nijar, galibi waɗanda suka arce ne daga ayyukan 'yan ta'adda tun cikin shekarar 2015. Yau Litinin babban janar sojan Amurka da ke jagorantar yaki a Afghanistan Austin Miller zai ajiye aiki a cewar jami'an Amurka, wani mataki mai tarihi da yake dauka a daidai lokacin da Amurka take kawo karshen yakin ta mafi daɗewa da kungiyar Taliban wacce take ƙara samun ƙarfi a yanzu. Miller zai zama babban janar sojan Amurka mai anini hudu na ƙarshe a fagen daga a Afghanistan yayin wani buki a birnin Kabul da za a yi kafin ficewar sojojin Amurka a ranar 31 ga watan Agusta da shugaba Joe Biden ya tabbatar a kokarinsa na kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da Amurka ke yi. yayin da bukin zai tabbatar da kawo ƙarshen yaki ga tsofaffin sojojin Amurka da suka yi aiki a Afghanistan. Sai dai babu tabbas ko ficewar zai ƙara taimaka wa gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan ƙasashen yamma, yayin da Taliban ke ƙara ƙaimi da ya kai ta ga kwace ikon yankuna masu yawa fiye da lokacin da yakin ya fara. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Koriya ta Kudu ta sanar da sabbin kamuwa da COVID-19 1,100. Wannan adadi mai yawa na zuwa ne yayin da Koriya ta Kudu din take kakaba sabbin dokokin kulle a birnin Seoul da yankuna masu makwabta da shi domin dakile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Uganda, wani ministan kasar Chris Barryomunsi ya ce kasar tana da kudin sayan rigakafi amma tana fuskantar matsaloli wurin sayan rigakafi daga kasashen yamma. Wannan shine kalubalen samun rigakafin da kuma rashin adalci, inji Barryomunsi, wanda kuma kwararren likitan cututtuka masu yado ne, yana faɗa wa jaridar Guardian. Ya ce muna da kuɗin mu amma kuma ba mu samun rigakafi mu saya, kuma hakan na nufin mutanen da can ba su tunanin mu 'yan Afirka. A makon da ya gabata, babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya yi tsokaci a jami'ar Nottingham game da rashin adalci a tsarin kiwon lafiyar duniya da wannan annobar ta bayyana. Shugaban na WHO ya ce ya kamata mu koyi darasi daga COVID-19 saboda darasin gagarumi ne.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu shiga taskar rahotanninmu, kuma za mu fara da harkokin tsaro a jamhuriyar Niger. Dakarun tsaron jamhuriyar Niger sun halaka gwamnatin 'yan ta'adda a yammacin jiya Lahadi lokacin da suka kai hari a ƙauyen Chomabango da ke jihar Tilaberi, ko da yake sojoji hudu da fararen hula biyar sun rasa rayukansu yayin wannan arangama, a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yan bindiga sama da 100 da suka zo akan babura dauke da manyan bindigogi ne aka bayyana cewa sun afkawa ƙauyen Chomabango a wajejen karfe 3 na ranar jiya Lahadi. Martanin da askarawan Niger suka mayar atake ya ba su damar fatatakar waɗannan mahara. Sakamakon wucin gadi na cewa 'yan ta'adda 40 sun sheka lahira, yayin da jami'an tsaro 4 da fararen kula 5 suka kwanta dama, sai wasu sojoji 3 da suka ji rauni a sanadiyar wannan al'amari, a cewar sanarwar da ministan tsaro Alkasim Indatu ya fitar, wace ta kara da cewa askarawan Niger sun karbe babura 14, manyan bindigogi kila Duset biyu da PKM biyu da RPG 4, sai bindigogin AK-47 12 da wata samfarin Transis guda daya, sai wasu wayoyin Motorola kimanin 10. Tsohon ministan tsaron kasar Niger bugo da kari dan majalisar dokokin kasa Honorable Kallamu Tari na cewa wannan labari na da dadin ji.
Tun da dadewa suke shi muke samun nasara bisa gwagwarmaya da muke yi, har mun ga kai wannan matsayi na a kawo musu hari su mai da murtani, kuma su fatattaki yan ta'adda da ya kamata da kowa ke fata a Niger su yi musu. Sai godiya, sai jinjina musu, kuma ina musu barka da samun wannan nasara. Ina ma ɗan ƙasarmu na wannan yankin barka da samun wannan nasara, da Allah ya kai mu matsayin yau muna iya mai da su gidajensu, kuma mu gwada musu muna aikare su. Wannan shine babban abin alfari.
Garin Chomabango na daga cikin garuruwan da 'yan ta'adda suka karkashe fararen hula sama da 100 a farkon shekarar da muke ciki. A washe garin faruwar wannan al'amari, gwamnatin Niger ta karfafa matakai domin tabbatar da tsaro a irin waɗannan wurare masu makwabtaka da kasar Mali. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix, Alhaji Nasir Saidu, na cewa
idan haka tana faruwa, yau a kashe su, gobe a fatattake su, tabbat wata rana insha Allah za a ci makarshen abu. Wani bai yaki wurin wani, sojin wata kasa bai za kuwa shi gilmar rayuwar shi wurin wata kasa. Sojojin mu abinda suka nuna jiya ya ba da tabbacin cewa ana iya ayar da su, ana iya kasa ta ba su duk goyon bayan da kamata, ba su da kayan aiki, a bar kwanto da sojojin kasashen waje. Idan sun dafa muna, su dafa da wani bayani, su dafa da wani horo, su dafa da wasu abubuwa, amma mai gawa shi ka dauka wajen kai.
A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira a makon jiya da takwaransa Emmanuel Macron na Faransa, shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya bayyana cewa yakin da ake kafsawa da ƴan ta'adda a yankin Sahel wani abu ne da sojojin cikin gida za su iya karewa da shi a dan kankanan lokaci muddin aka ba su kayan aiki irin na zamani. Saboda haka tallafin jiragen sama da bayar da bayanan sirri shine abin da yafi dacewa Faransa ta bayar. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kada dai a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Yau Litinin, ma'aikatar fasaha ta kasar China ta sayar da wani shirin shekaru uku akan shirya sashin tsaron yanar gizo wanda aka kiyasta zai lakume sama da dala biliyan 38 kafin shekarar 2030 a cewar Reuters. Za a kaddamar da wannan shiri da ma'aikatar masana'antu da fasahar zamani ta fito da shi ne yayin da Beijing take kare riko da sashin fasahar kasar, wanda wani bincike da sashin ya gudanar akan katafarin kamfanin nan na DD Global. An kimanta darajar kamfanin dala biliyan 68 a ranar 30 ga watan Yuni a tayin farko ga jama'a a kasuwar hannu jari ta New York. Amma sashin kula da fasahar zamani na China ya kaddamar da bincike a tsarin tsaron yanar gizo na kamfanin, kana ya ce ba wanda kamfanin zai yi wa rajista yayin da ake gudanar da binciken, lamarin da ya jefa fargaba akan hannun jari na DD Global. A ƙarshe, a yau Litinin, wata kotun Afirka ta Kudu ta fara sauraren ɗaukaka ƙara da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya shigar akan hukuncin ɗauri da aka yanke masa mai yawa yayin da ake ta zanga-zanga akan hukuncin ɗaurin nashi. A cewar kamfanin dallancin labaran Reuters, lauyoyin Zuma mai shekaru 79 a duniya sun buƙaci kotu ta sake shi bisa dalilin cewa kotun tsarin mulkin ta yi kuskure wurin zantar da hukunci alhali bai bayyana a kotun ba. A makon da ya gabata, Zuma ya gabatar da kansa a gidan yari da ke gundumarsa ta KwaZulu-Natal domin fara zaman gidan yari na watanni 15 da aka yanke masa na wulakanta umarnin kotu, bayan da ya ki bayyana ya bada bahasi a gaban wani bincike na musamman akan zarge-zarge masu yawa da ake masa na cin hanci da rashawa yayin mulkinsa na shekaru 9 da ya kare a shekarar 2018.
Gaishe ka Baba Yakubu, ka karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa tattaunawar rahotanni. Masu ruwa da tsaki kan tarbiyya da makomar rayuwar matasa a Najeriya na jaddada muhimmancin samar da wadataccen cibiyoyin gyaran hali da tarbiyya a Najeriya, musamman yankin arewacin kasar, kamar yadda binciken ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na kula da ayyukan yaƙi da ababen sanya maye ya nuna. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
A shekara ta 2018 ne ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan yaƙi da ababen sanya maye a duniya, wato UNODC, ya gudanar da wani bincike game da ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa a Najeriya. Dr. Idris Salisu Rogo na Jami'ar Bayero Kano na cikin ayarin masana da suka gudanar da binciken a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Arewa maso yamma kawai, Northwest, na da akalla mutum miliyan 3 wanda suka fada cikin wannan yanayi. Kuma abin da yafi bamu tsoro, jihar Kano kawai kadai ita kadai tana da miliyan 170 a cikin wannan adadi. Da yawa daga cikin su ba sa zuwa makaranta, kuma akwai kaso da yawa waɗanda suke kuma bangare mata ne. Daya cikin biyar na kowane mai shaye-shaye a wannan yanayi na mutum miliyan 3 mace ce. Babban abin da yasa su maza matasa suke shiga shine bangaren abin da ya shafi rashin sana'a da kuma talauci. Bangaren mata kuma babban abin da ya sa suke shiga wannan yanayi shine matsaloli na auratayya da kuma sace-sace da sauransu da ake fama da shi, wanda da yawa sai kaga kawata ba ki shawara idan miji ya takura miki ko wani abu kije ki sha wani abin da zai saki bacci, daga haka suke farawa. A hankali an kace sai sun fada cikin wannan yanayi.
Ya ce baya ga alƙalma ko adadin masu mu'amala da ababen sanya mayan, binciken nasu ya gano wasu abubuwa da dama.
Yawanci waɗannan mutane da ake zuwa a ɗiba, ɗan Boko Haram
da kuma masu garkuwa da mutane da sauransu wa'annan matasa wanda suke zube a gari suke zuwa su dauka su je su dinga wannan ta'addanci kuma a binciken mu ya gano cewa masu zuwa su nuna wuka su karbi mutuwar mutum ko su kashe shi a cikin ne yake ja musu
samar da adadi mai yawa na cibiyoyin gyaran tarbiya a sassan Najeriya yaki da talauci da kuma samar da ilimi ga matasa na daga cikin shawarwarin rahoton kwamitin kwararrun sai dai guda cikin dattawa a Kano Alhaji Shehu Ashaka yayi tsokaci dangane da tabarbarewar tarbiya tsakanin matasan yanzu
daga yanda ake neman auren uwar ƴaƴayen da aka haifa suka zama ka duka an bar labari na gaskiya da shari'a da mutuntawa don haka ake samun wannan damuwa duk wanda kuka shirya mu'amala da kai da shi ina tabbatar maka in an so mu tafiya sai ka samu rashin gaskiya ya shigo ciki
a nugu da kuma wani ayarin malamai a jami'ar Bayero Kano ya shirya tsab domin gina cibiyar gyaran tarbiya a garin Tsanyawa na jihar Kano
mun samar da ma'aikata saboda kungiyoyin mu na bangaren psychiatric nurses akalla muna da mutum 15 psychiatric nurses wanda suke volunteer zasu zo su aiki a wannan gurin muna da psychologist akalla mutum 4 wanda suke cewa su dike wannan gurin bangaren guidance and counseling din muna da su komai muna da shi a ƙasa kai abin da ya rage ginin nan mun ce jira a gama mu zo mu fara
Dr. Idris Salisu Rogo kenan director cibiyar al-mustaqbal baya ga samar da cibiyoyin gyaran hali na zamani masu kula da lamura na ganin ya kamata mahukunta a Najeriya su gaggauta gudanar da garan bawul din da ya dace ga tsarin gidajen mari da aka rufe a sassan arewacin kasar kusan shekaru biyu da suka shude Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to an gaishe ka Mahmud bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna inda aka fuskanci raguwar hada-hadar harkokin yau da kullun a babban birnin jihar yayin da gwamnati ke jimamin rasuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar Bala Bantex ga wakilin mu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani
Marigayi tsohon mataimakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Barnabas Bala Bantex wanda ya riga mu gidan gaskiya a jiya Lahadi shine yayi mataimakin gwamna ga Malam Nasiru Ahmed Rufai tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2019 kafin aje wannan mukami na mataimakin gwamnan da ya takarar da masarjin tarayyar Najeriya daga kudancin jihar Kaduna mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Ibrahim Musa ya ce alakar da ke tsakanin gwamnan jihar Kaduna da kuma marigayi Barnabas Bala Bantex zai ta fara ne tun suna makaranta
dangantaka ce da ya faru asali tun shekara misalin fiye da 40 can baya tun suna yan makaranta a can jami'ar Ahmadu Bello shi gwamna Malam Nasiru Rufai lokacin da zai yanke hukuncin cewa zai yi takara shi ya je ya buke shi izo a ciyar da Kaduna gaba aka yi takara da shi ya zama mataimakin gwamna mutum ne wanda ya san ya kamata saboda juyayin rashin shi ya sa ma gwamnatin jihar Kaduna ta sa yau litinin zama ranar da za a zauna gida ba za a je ofis ba ba za a je aiki ba dai na gwamnati a yi jimamin wannan rashin
to ko yaya waɗanda suka yi aiki da marigayi Barnabas Bantex suka ji da wannan rasuwa Sa Jalal Falal na cikin mataimaka na musamman a lokacin marigayin yana mataimakin gwamnan jihar Kaduna.
Hakika nayi aiki da tsohon mataimakin gwamnan jihar Kaduna marigayi Architect Barnabas Yusuf Bala Bantex yayin da yake rike da kujerar mataimakin gwamnan jihar Kaduna. Mutum ne wanda yake da dattaku da kamala, uwa uba, mutum ne wanda yake da matukar hakuri, kuma mutum ne wanda a yayin rayuwarsa yayi kokari matuka domin ya ga cewa ya hada kan al'umman jihar Kaduna waɗanda suka fito daga kudancin jihar Kaduna inda shi marigayin ya fito da kuma arewacin jihar Kaduna na tabbatar cewa wannan rashi da aka yi ba karamin rashi bane ga al'umman jihar Kaduna
yanzu haka dai kusan ko ina na rufe a fadin jihar Kaduna biyo bayan hutun da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar don nuna juyayin wannan rashi da aka yi kuma wasu daga cikin al'ummar jihar Kaduna sun bayyana halin da suke ciki yanzu
sunana Alhaji Ibrahim Garwan Iyali to hutun ga shi dai abu ne na tausayi kuma shi gwamna ya duba alakan sa ne da shi wannan difficulty nashi an zaman lafiya da shi da komai bankuna da sauran wasu majami'an gwamnati duk suna kukulle
sunana Murtala Aminu ya kyauta da ya bada wannan hutu amma tsakanin da Allah muna fama da matsaloli da dama wanda yake ya kamata a ce ta rinka dubawa saboda an yi kashe-kashe su ma ya kamata a ce ana duba su dan a ba su wannan irin dama.
Sunana Malam Muhammad Usman. Wannan abu ne wanda ya shafe su saboda su dauki talakan komai ba. Talaka nawa ya mutu wanda ba ba da hutu ba. Ai shugaba bawan talaka ne.
Marigayi Barnabas Balaban Tasdai ya taba zama wakili a kwamitin kuskurimar kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan yayi shugabancin karamar hukumar shi ta haihuwa ta kaura kafin aka zabe shi a matsayin dan masaukin tarayyar Najeriya da wakilci karamar hukumar a babban birnin tarayya Abuja. A shekarar 2014 kuma an zabi Marigayi Barnabas Balaban Tas a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Kana daga bisani Malam Nasu Amir Rufai ya zabe shi a matsayin dan takarar mataimakin gwamnatin jihar Kaduna da suka lashe bayan an buga zabe. Marigayi Barnabas Balaban Tasdai ya riga mu gidan gaskiya ne bayan yar gajeruwar jinya a wani asibiti dake babban birnin tarayya Abuja. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kada dai a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, Yusuf Gareka.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa. Wal koliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa.
Jama'a sauraron assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin hasashe na masana akan hanyoyi da za a bi don inganta makarantun horar da malamai, da ganin cewar an inganta ilimi da ake baiwa malamai na gobe. Rashin samar da nagartattun kayan aiki zai haifar da samar da bargurbin malamai, wanda sakamakon hakan kuwa sai a samar da al'umma da ba ta da alƙibla.
So wai matsalar kayan aiki da isassun gine-gine irin su ofisoshi haka, irin su ajujuwa da sauransu haka. Za a ga yawan ɗaliban ya yi wanda da kuma malamadin ya yi wanda bai je daidai da ainihi yawan ofisoshi da kuma yawan ajujuwa ko girman ajujuwan da ake aminin ba. Kuma a ƙarshen sanadi haka za a ga yawanci ba a cika kiyayewa da tanadin da tsarin ilimi na ƙasa ya ba na malami ɗaya ɗalibi kila 30 ko 25 ko 30 mafi yawa. Za a ga kamar musamman wasu manyan departments haka, za a ga sai ga yaro malami ya samu kanshi da maimakon ya kantar da kila yaro 30 ko 20 ko 25, za a ga yana kantar da wajen yaro 500 da sauransu. Wannan babban matsala ce, saboda zai shafi ingancin ba karamin shafi ingancin yani ilimin, saboda wani yaro zai shiga ji kuma babu wasu abubuwa na ƙarin ƙarfin magana malami kamar public address system da babu su. So wannan ba ƙaramin tallafi bane ga waɗannan makarantun ne din.
To ko menene mafita ga waɗannan matsalolin, ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ta ƙirƙiri sababbin kwalejojin har guda 6 a Najeriya? Musa Muhammad Usman na ganin cewa
gwamnati dole ne za ta maida kanta gwamnati, domin yau idan ka dubi yanayin ilimi ana son a samu mafita. Mafitan matsalolin yawa gare su, ta yadda mafitar da za a iya cewa a samu matsalolin sai an bi abu fanni-fanni daki-daki. Yadda an karena sana'ar koyarwa, gwamnati ta inganta shi ta yadda zai koma shi an mafifici a cikin ayyuka a ƙasar nan, domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta.
Shi kuwa Dr. Musa Haruna Jada cewa yayi
matsalan kayan aiki, matsalan su gine-gine, matsalolin kuɗi da sauransu. So duk waɗannan abubuwan dole sai an yi musu shiri a tanadi isassun kuɗi, ya zama waɗannan makarantun sun samu isassun kuɗi wanda za su yi aiki, za su yi waɗannan makarantun nan. Sannan kuma ya zama an ba su kayan aiki wadatattu, an kuma samar da gine-gine isassu wanda zai kunshi ofisoshin malamai da kuma ajujuwa isassu wanda za su dace da ainihin wannan tsari din da yake yin malami kaza dalibai kaza duka lokacin da zai koyo.
Masana lamuran ilimi dai na ganin cewa muddin gwamnatin Najeriya ba bar da kulawa ta yi ga fannin ilimi ba ta yadda ya kamata, to ba za a samu biyan bukatun bunƙasa ilimi ba, sai dai inda ma ba son ci gaban ilimin ake bukata ba.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Ta da fatar mahukunta za su ba da kaimi wajen ganin an inganta ilimi a kasar baki daya, da tabbatar da cewar an samar da nagartattun malamai wanda da hakan za a samu al'umma mai inganci. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da ya taimaka wajen wannan shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Colombia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Sakon farko ya fito ne daga Kabiru Abubakar da Baffa Haruna Bajoga da Cindo Kwasa Mai Kaji. Suka ce Allah ya sa dokar yi wa harkoki mai garan bawul da 'yan majalisar kasar suka cimma amincewa da ita. Bayan fiye da shekaru 10 ana jayayya a kanta ta zama silar kawo wa talakan kasar sauyi na zahiri. Sai sakon Babanji Muhammad Bande ya ce salam biyu a Hausa, shekaru 10 da samun 'yancin kai da kasar Sudan ta kudu ta yi, ba wani ci gaba da ta samu illa yunwa da fatara, hakan ya kamata ya zama darasi ga masu neman ɓallewa daga Najeriya. Wasiƙa daga Abubakar Kawu Girgin ya ce salam biyu a Hausa, a sace ɗalibai, a sace malamai, a sace matafiya, a sace sarakuna, a sace masu kuɗi, a sace talakawa. Satar mutane yanzu ta zama tamkar satar kaji saboda lalacewar tsaro a Najeriya. Ya Allah, ka kawo mana ƙarshen wannan fitina. Sai sakonmu na ƙarshe daga Ahmad Manaja daga Bauchi, unguwar Karufin Madaki a Najeriya, ya ce muryar Amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari da ya ɗauki matakin da ya dace a jihar Kaduna, domin ya tabbata cewa gwamna Nasiru El-Rufa'i na jihar Kaduna ya kasa kuma ya gaza, ba zai iya karewa ba da kuma tsare rayukan al'umma. Sace-sace ta yi yawa kuma baya ɗaukan matakai da suka dace a duk rana, abin gaba-gaba yake yi a saka dokan ta ɓaci domin tsare al'ummar jihar Kaduna. Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa da bitar labarai, amma a takaice.
To a takaice, an kashe fararen hula 5 da sojoji 4 kane da 'yan bindiga 40 a wata arangama a jiya Lahadi a yankin kudu maso yammacin Nijar da ke fama da tashin hankali a kusa da iyakar kasar da Mali. Kimanin 'yan ta'adda 100 da muggan makamai akan babura ne suka kai harin a ƙauyen Coma Bango da misalin karfe 3 na azubayin ranar Lahadi, a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaro wadda aka karanta akan talabijin kasar, wanda ke cewa ba a gano waɗanda suka kai harin na bayan nan ba. Yau Litinin babban janar sojan Amurka da ke jagorantar yaki a Afghanistan, Austin Miller, zai ajiye aiki a cewar jama'an Amurka, wani mataki mai tarihi da yake ɗauka a daidai lokacin da Amurka take kawo ƙarshen yakin ta mafi daɗewa da ƙungiyar Taliban, wacce take ƙara samun ƙarfi a yanzu. Miller zai zama babban jinjin sojan Amurka mai anini hudu na karshe a fagen daga Afghanistan yayin wani buki a birnin Kabul da za a yi kafin ficewar sojojin Amurka a ranar 31 ga watan Agusta da shugaba Joe Biden ya tabbatar a kokarinsa da kawo karshen yakin shekaru 20 da Amurka ke yi.
To masu sauraro duka haka muka kawo karshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirin mu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wanda ta hada shirin da engineer mu Ni Hanifa Sabri Isa daga birnin Washington DC nake ce da ku a huta lafiya.